أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما ما قلنا أيو ذات تاشي كو ذات كسن شيكان أبين دمك يتشو برهان الإمكان والوجوب yana da kyau tukun mu fahimci me muke so mu ce idan muna cewa burhanul imkan wal wujub. Burhanul imkan wato dalili ne na tabbatar samuwar Allah ta hanyar wato bayani warwararre da za a warware ma'anar wujud. Dukkan mai hankali idan yayi tunani zai ga abinda ake cewa wujud, wato samuwa, ta kasu izuwa gida biyu. A matakin farko, idan aka ce wannan abu samuwa ne ko samamme ne, za mu ga cewa yana kunsar wani abu guda biyu a cikinsa, in ma dai ya kasance shi ainihin samuwa ne, ta yanda azalan wa abadan wato sarmadan faufau babu farko babu ƙarshe da nan samuwa ne, wanda muke cewa samuwan nan wato zatinsa ce, shi ne muke cewa wajibi ne ta kasance gare shi. To abinda ya kasance yana da wannan sifa, sai muke ce mishi samuwa wajibi ce gare shi. Idan ya kasance samuwa zatinsa ce, to samuwa za ta kasance wajibi gare shi, shi ne ake ce mishi wajibul wujud, wanda samuwarsa wajibi ce, saboda shi ne ainihin samuwa. Amma idan muka sake kallon wujud, sai mu ga to akwai kuma abin da yake shi samuwarsa ba wajibi bane, wanda muke ce mishi mumkin wujud. Wannan mumkin wujud, wanda shi samuwarsa ba wajibi bace, samuwarsa ba zatinsa bace, an bashi ita ne. Idan muna so mu bada misali, shine mu dauki carpet da ruwa, danshi zati ne na ruwa, hasali in ma ba danshi to ba ruwa kin, danshi zato ruwa ne, bayan da za a ce ga ruwa a cire masa danshi. Amma carpet fa, carpet danshi ba zatinsa ba ne. Idan muka ga carpet a jike, to za mu tabbatar da cewa jike shi aka yi, danshin da yake jikinsa ba shi akai, sakamakon ya taba wani abu wanda yake da danshi kamar ruwa. A nan sai mu ce danshi zati ne na ruwa, amma kafet danshi ba zati ne nasa ba. Zai iya yiwuwa wata rana ya zamanto ba shi da danshi, zai iya yiwuwa wata rana ya zamanto yana da danshi, daidai gwargwado da sakamakon irin abinda ya samu na daga danshi da jikewa ko rashin jikewa. To hakanan misalin yake game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da za mu iya gani a fili cewa shi ita wannan samuwa zati ce ta Ubangiji. Idan babu wato idan babu babu samuwa, to ma'ana ba Ubangiji kenan. Dan haka ba zai yiwu ba a cire Ubangiji samuwa daga zatinsa. Samuwa zati ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma Zaid da Amr da Bakr da sauran samammu da muke gani, dukkaninsu samuwa ba zatinsu ba ne. Wannan samuwar an ba su ne, kuma ba ta bubbugo daga zatinsu ba, dan haka zai iya yiwa ya kasance su samammu ne, zai iya zamanto ba samammu bane. Da wannan ne aka kasa samamme zuwa wajibi ne samuwarsa, kuma da wanda yake ba wajibi bane samuwarsa, yana iya samun samuwa, yana iya samun rasuwa. Dan haka ne muka ga su wa'annan samammu suna samun rasuwa, sai muga Zaid misali, sai muga shakalin jikinsa sakamakon kuma an binne shi ya zama kasa. Na'am, ruhinsa yana nan yana ci da kamala a duniyar barza, amma wannan jiki nasa ya tafi, ya samu canji, ya koma kasa. Ta yadda za a ce ina wannan jikin, sai a ce yanzu babu shi. To, idan muka duba za mu ga wannan hujja da ake bi domin tabbatar da samuwar mahalicci ita ce mafi ƙarfin hujja a cikin hujjojin da muke kawowa. Domin bayan ta tabbatar da cewa dole a samu wanda ya samar da wa'annan samammu, sannan kuma tana tabbatar masa da sifa ta kamala, shine wajibcin samuwarsa. Burhanun Nazm yana tabbatar da samuwar wanda ya tsari, amma wanda ya tsari nan menene shi, ba dole bane ya tabbatar maka da sifofinsa, amma wannan za ta tabbatar mana da siffofin Ubangiji. Mafi girman siffa shine wajibcin samuwa. Idan muka ce samuwa, dukkan wata kamala tana cikin wannan samuwa wajiba, saboda haka wajibi ne ta zamanto tana da ilimi, wajibi ne ta zamanto tana da kudura, wajibi ne, saboda dukkan wa'annan siffofi sun bubbugo ne daga kasancewar akwai samuwa. Inda babu wannan samuwa, wacce take ba ta da iyaka, wacce kamalar ta ba ta da ƙarshe, da ba a zo batun ilimi da irada da kudura da sauransu ba. Don haka samuwar Ubangiji subhanahu wataala, dukkan sauran samammu sun dogara da ita ne. Domin shikenan wannan gabatarwa ta farko kenan da muka ce samuwa ko dai wajibi ne a same ta ko kuma zai yiwu, wato ba wajibi bane a same ta ba. Idan wajibi ne a same ta, shine muka ce sunan shi wajib samuwarsa. Idan kuma ko a same ta ko a rashe ta, ko wanne zai yiwu, ko ta samu ko ta rasu, to wannan shine muke cewa mumkin. Mukaddima ta bi shine dukkan mumkin yana buƙatar wanda zai samar da shi. Tunda yanzu abu ne a cikin wujudaninmu, a cikin ranmu, mun sani cewa bayan da za a yi tun farko ya zamanto ba tare da samuwa ba, tun farko akwai samuwa, tun farko. Farkon nan da muke faɗa ba farko ce irin tamu ba, farko da ma'anar samuwa, ma'ana samuwa ba ta da farko, ba wai da babu komai ba, kamar yadda wasu daga cikin masu jahiltar hakikanin menene samuwa, sai zamanto ba komai, sai Allah ya samar da kansa. Wannan wani irin yare ne na jahilci? Wani irin kaskantaccen magana ce wannan, a ce ba komai, babu samuwar Allah, sai Allah ya samar da kansa? Wannan wani irin wauta ce da magana kaskantacciya da take kunshe da jahilci mai ban mamaki, cewa babu komai a farko? Ya akai babu ta samar da kanta alhali ba komai? Abinda ake nufi da farko ba abinda wasu marasa tunani bisa jahilci suke sawwalawa a cikin kwakwalwarsu ba. Abinda ake nufi da farko shine daman can babu farko. Shi Ubangiji shine farko ba tare da farko ba, shine ƙarshe ba tare da ƙarshe ba, shi kadim ne ba shi da farko, abadiyun ne kuma ba shi da ƙarshe. Wal awwal wal akhir, awwal idan an yi muqayasa da sauran halittunsa shine awwal, akhir idan an yi muqayasa da halittunsa shine akhir. Wato idan aka kwatanta samuwar Ubangiji da samuwar bayi shine awwal, amma idan aka kwatanta samuwa gaba daya ba ta da farko yawa a ce ga samuwa gaba daya dukkan samammu a dunkule samuwa ainihin samuwa dukkaninta ba ta da farko ma'ana samuwar ubangiji ba ta da farko amma idan aka kwatanta wannan samuwa din mai kima wajiba da sauran samammun da suke ba wajibi bane samuwar su kamar Zaid to shine farko wato ya riga su farkon ma ba da ma'anar farko shine aka samar ba ko shine ya samar da kansa ba sannan sai ya samar da sura farko da ma'anar ya riga su idan da farko tana da waccan ma'ana da mun koma cikin wauta da jahilci da rashin tunani da rashin hankali yayin da za mu sauwara babu sannan mu sauwara babu ta yi kanta abin mamaki ya za a yi babu ta samar da wani abu saboda haka babu farko ga Ubangiji subhanahu wataala shi yasa su waɗannan masu farko a muƙaddima ta biyu muke cewa suna buƙatar mai samarwa kuma wannan kar yake a cikin hankalin kowane mutum cewa duk sanda ya ga wani abu wanda yake ba shi ya samar da kansa ba to lalle akwai wanda ya samar da shi a muƙaddima ta uku shine za mu ce to waɗannan abubuwan da samar da su aka yi waɗannan abubuwan da samar da su aka yi bayan da za a yi a sawwara su suka samar da kansu Zaid ba zai yi ba a sawwara shi ya samar da kansa abinda ake cewa daur Zaid ya samar da kansa ya zama daur daur abu ne mustahili me daur kamar a ce Zaid shi ne ya samar da amru ko Zaid shi ya samar da kansa sai zama daur ne wanda yake ba mai nisa ba anam idan aka ce daur idan aka ce Zaid shi ya samar da kansa shi ya samar da Zaid Zaid shi ya samar da amru afwan amru shi ya samar da bakru bakru shi ya samar da Zaid an samu daur wanda yake yana da dantsai an samu wasu da guda biyu tsakanin Zaid da Zaid Zaid shi ya halicci kansa ya zama daur idan kuma an ƙara mishi guda biyu still dai shi halitta kansa amma da wasu dar guda biyu sai a ce A ita ta samar da B B ita ta samar da C C ita ta samar da A abin mamaki Zaid wanda shi ne A a wannan tunanin a wannan misali shi ya samar da A daur ne haka ma Zaid shi ya samar da B B ta samar da C C ta samar da wannan Zaid wanda yake shi ne A shi ma daur ne anan sai muga cewa ba zai yi ba bayan da za a yi abinda ba shi da samuwa ya samar da kansa kamar dai magana da ta gabata a cikin muƙaddima ta biyu da muka bada misali bayan da za a yi abinda babu shi ya samar da kansa bayan da za a yi wanda babu shi ya samar da kansa a faufau har abada idan ya kasance haka ne sannan kuma har ila yau ba zai yi ba a samu tasalsul me tasalsul shi ne a ce an samu Zaid shi ya samar da amru amma fa amru shi ya samar da bakru bakru shi ya samar da mai misali days misali shi ya samar da shi sai a tafi silsila ta tafi ta tafi ta tafi habba tikewa tun da babu farkon wanda shi ne ya samar ba tare da an samu farkon wanda shi ne ya samar da dukkan sauran halittu ba wanda shi baya bukata a samar da shi ba zai yi ba shi ma wannan mu ce A ta samar da B B koko mu ce A B ce ta samar da ita B C ne ta samar da ita har zuwa Z ita ta samar da Y amma kuma sai mu ce ita Z din nan ita ma salsalar samurwa ta tafi har abada ba tare an ji an samu inda wani ya take ba wanda shi ne farko wanda ya samar da dukkan saura wanda shi samuwa daga zatinsa take wannan ma mustahili ne ba zai yi ba so da haka dole ne idan an yi sama a samu wani wanda shine tabbas ya samar da saura. Ba zai ba a misalin mutum a ce an tafi har zuwa Annabi Adam, bayan Annabi Adam alaihi salam farkon mutum an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya har abada, babu inda silsila ta take inda aka samu wanda shine ya samar, wannan mustahili ne, ba zai yi ba. Dole ne a je inda aka take inda za a sami wanda shine ya samar da sauran samun. Idan an kula sosai za a ga wannan shine dalilin da ya sa muke cewa wannan dalilin yana da ƙarfi sosai, yana buƙatar zurfafa tunani domin fahimtar abinda yake so ya ce. Me yasa dole ne a samu tukewa inda wani abu ya zama shine yake da daraja da dukkan kima wanda shine ya samar da na bayansa? Domin me? Domin bacin tasalsul. Hankali yana idrakin cewa ba zai yi ba abubuwa su fito daga cikin rashi zuwa samuwa sai idan sun gangaro daga samuwa ne. Samuwan nan ta kasance tabbatatta sananna ko ba ta da farko, kuma izuwa gare ta kome yake tikewa. Idan muka kaddara cewa dukkan wannan silsila din ta samu dukkaninsu samuwar su ba wajibi bane, to bayan da za a yi wannan silsila ta faru kome yawansu in sun kai trillion trillion trillion, in sun kai adadin kwayar ruwan da ke duniya da adadin kwayar kasar da take wannan duk halittu gaba daya sama da kasa da adadin haske da adadin iska, saboda yawan su wanda yake ba zai kirgiddugu ba, dolan ne na ƙarshe ya zamanto ya gangaro ne daga wanda samuwa wajibi ce gare shi, kuma shi ya samar da shi, wanda shi wancan shi kuma ba shi ba wanda ya samar da shi shine farko. In ba haka ba wannan silsila din duk yawanta duk inda ta kai ba za ta samu ba, domin dukkanin abin da ke cikin wannan silsila din ba samuwa zatinsa ba ce ba shi samu ake. Da wannan naciza za mu ga cewa inda mun ci tafiya ta tafi babu wanda ya zamanto mai samarwa na farko, to wannan yana nufin kenan an samu ɗannan samammu ba tare mai samarwa ba. Wannan kuma mustahili ne a ce wannan samammu dukkaninsu diyonsu sun tafi. Amma dukkaninsu kuma ba wanda yake samuwa wajibi ce gare shi, kowanne samuwa ba shi akai, sannan a ce sun tafi ba takewa izuwa ga wanda ya ba samuwa, wannan yana nufin ba a same su ma kenan, ba ma zai yi ba a same su, ko kuma ba zai yi a same su ba, ko ba za a samu komai ba gaba daya, wato ko a same su amma ba tare ne samar da su ba, shine magana ta biyu. Ba za a same su ba gaba daya, ko kuma a same su ba tare mai samarwa ba, wannan ma mustahili ne. Saboda sai tabbata kenan a cikin wannan silsila ta samuwa da muke gani, dole ne a cimma wani wuri wanda yake Ubangiji subhanahu wataala shine karshe, shine matuka, ta inna ila rabbikal muntaha, wanda shine aka take zuwa gare shi. Wannan burhan da muke cewa burhanul imkan, mafi ƙarfin burhan a cikin duniyar hujjoji domin tabbatar da samuwar Ubangiji subhanahu wataala, kuma ya zo a cikin Qur'ani mai girma da ɗaukaka, shi wannan bahasi na burhanul imkan. Ɗaya daga cikin abin da za mu kawo shi ne, ya ayyuhan nas أنتم الفقراء إلى الله إلى الله والله هو الغني الحميد. يا كومتاني كوني تلكاوا مبكاتا زواغ الله الله شيني موداتي أبيني بود غوديا أبين جرمما سبحانه وتعالى. Talauci zati ne na dukkan samanmu. Talauci din nan idan muka ce talauci kowane irin talauci. Ba talauci kamar a ce ga talaga mai kudi ba, wanda mutane suke amfani da shi a yau da kullun, sai a ce wannan yana da wadatuwa, ya fi karfin abin da zai ci, da abin da zai sha, da abin da zai zauna, da abin da zai shiga, ya fi karfin abin da zai yawo da shi duniya duk inda ya so. Sai a ce mishi mawadaci, sai a ce mishi gani, wanda kuma wannan abubuwan suka fi karfinsa, musamman ma mustawar abinci da abin sha, sai ake ce mishi talaka, faqir. Yawanci istilahin fiqhu yana ce wanda bai da bukatun da yake za su ɗauki rayuwarsa, musamman ma abinci da abin sha da tufafi da mazoni na shekara, sai kira shi musamman da talaka, saboda ba shi da abin da zai ce sha na shekara. To wannan ba wannan muke nufi ba. Wannan talauci a nan a wannan aya, antumul fuqara, duk da tana dabbakuwa kan wancan nau'in talauci, amma aya da dalilin cewa Allah shi kadai ne mawadaci, ta kore waccan ma'ana da mutane suke amfani da ita, sai ta tabbatar mana da abin da ake nufi da talauci ko bukatuwa, da abin da ake cewa wadatuwa a nan. Talauci shine ba ku da komai, ba komai bane ku, ba kawai ba ku da komai ba, a'a ku ba komai bane, ba komai sai faqir, da komai minus, ku negative ne, salbi ne, ba ijab sam ko kadan a zatin ku. Duk inda kuke so, duk wani abu da kuke tattare da shi babu shi, ba ilimin ku, ba ikon ku, ba nufin ku, ba komai, ba ma inda wa'annan abubuwan suka babbugo shine san samuwa, babu, ba ku da samuwa kwata kwata gaba daya, sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya baku. Ku talakawa ne, ku mabukata ne. Wallahu huwa al-ganiyul hamid, Allah shine modaci. Sannan kuma wannan talaucin, wannan rashin, wannan bukatuwan yana nan tattare da su har abada, saboda sifa ce ta su, sifa ce ta su kafin su samu tana nan tattare da su, su faqir ne, bayan sun samu tana nan tattare da su, su faqir ne. Idan suka samu suna nan dai faqir, tsantsar bukata, suna kuma bukata daga Ubangiji, duk yanda suka yi ba za su iya kauce wa kasancewa su mabukata zuwa ga Allah ba. Kibtawa ido da Ubangiji zai cire musu samu, za su tashi ba samun mu ba, za su zama babu su. Aga antumul fuqara, tana nan tana aiki, suwa'un sun samu ko an samar da su ko ba a samar da su ba, dukkaninsu talauci ne, bukatuwa ne zuwa ga Ubangiji. Allah kadai ne wanda yake al-ghani. Sannan kuma a wata aya na cewa annahu agna, shine mafi wadatuwa. A wata aya na cewa wallahu al-ghani wa antumul fuqara, Allah shine madaci, ku fuqara ne. A wata aya kuma am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun, ko an halicce su ha kawai ba mai samarwa, ko su suka samar da halittu ne, suka samar da kansu. Duk wannan a duba a gani, duk mun kawo shi cikin wannan hujjoji na hankali, ga ayoyin Qur'ani sun karfafe shi ta yadda za a iya tabbatar da burhani na hankali daga wannan ayoyi. Am khalaqus samawati wal ardh, ko su suka samar da samai da kasa, bal la yuqinun, agani ba su da ilimi, ba su da yaqini, ba su da tabbas, bama bas ma wujdanun su, fidirarsu ta halittar su ba ta yadda ta tabbata, ta ba su ma imanin cewa su ne suka yi ba, fidirarsu ba ta yadda da wannan ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda yake modaci, shi kadai ne ma'ana samu sa wajibi ce, daga gare shi take sauran halittu dukkanin su samu su, ta gangaro ne daga Ubangiji subhanahu wataala. Insha Allah, duk da burhanul imkani yana da tsayi, amma gudun kan mu tsoyata bayanai zamu takaita da shi anan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin.